This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Babu Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban tawagar 'yan wasan ƙasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da buƙatar su cewa kada a cira tutar Isra'ila a kusa da nan Iraki a lokacin wasannin Paris. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar maza ta Iraki ta lallasa Ukraine da ci 2-1 a birnin Lyon a ranar Laraba, kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci 3-1 a yau Asabar. Yayin da muka isa filin wasa na Lyon a ranar Laraba, mun ga an kafa tutar Iraki a kusa da ta Isra'ila, duk da cewa ƙungiyar ta Isra'ila ba ta da wani wasa da za ta yi a Lyon, in ji Herda Rauf, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Rauf, wanda bai yarda da halaccin ƙasar Isra'ila ba, kuma yake mara wa Falastinu baya, ya ƙara da cewa tawagarsa ta buƙaci wakilin kwamitin shirya wasannin Olympics na duniya OIC da kwamitin ya sake wa tutar Isra'ila wuri, amma aka yi biris da buƙatar su. A cewar Rauf, wakilin na kwamitin ya ce an shirya tutocin ƙungiyoyin wasan 'yan ƙwallon ƙafar mata da na maza ne bisa tsarin harafin fari na kowace ƙasa. A wata sabuwa kuma, kwamitin shirya wasannin Olympics ta ƙasa da ƙasa ta nemi afuwa a ranar Asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin buɗe gasar wasannin Olympics a birnin Paris, inda aka yi kuskuren gabatar da 'yan wasan Koriya ta Kudu a matsayin na Koriya ta Arewa. Yayin da tawagar 'yan wasan Koriya ta Kudu suka bayyana a cikin jirgin ruwa daga kogin Sin a babban birnin Faransa, an gabatar da su a matsayin 'yan jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa. Muna ba da haƙuri sosai akan kuskure da ya faru a lokacin da aka gabatar da tawagar Koriya ta Kudu a yayin bikin buɗe gasar Olympics, a cewar kwamitin OIC a cikin wani saƙo da ta wallafa a shafinta na X ɓangaren harshen Koriya. Kuskuren ya janyo martanin bayyana rashin jin daɗin faruwar lamarin a Koriya ta Kudu, ƙasar da har yanzu take taƙaddama da Koriya ta Arewa mai makaman nukiliya. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar wasanni ta Koriya ta Kudu ta bayyana takaici akan gabatarwar a yayin bikin buɗe gasar Olympics ta shekarar 2024 a birnin Paris. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ma'aikatan tsaron Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a Gaza, inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki a kan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani ɓangaren Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira. Umarnin ya biyo bayan martani da Isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin. Wannan umarnin kwashe mutane shi ne na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa Falasɗinawa da suka tsere daga wasu sassa na Gaza. Sau tari ana tada Falasɗinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da Isra'ila ke kaiwa. A ranar Litinin, jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen, hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a gewayen Khan Yunis ya kashe aƙalla mutane 70, a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza, tana nuni da wasu alƙalluman da asibitin Nasser ya fitar. Wannan ɓangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai, wanda Isra'ila ta yi ta faɗa wa Falasɗinawa da su tashi daga gurin tun farkon yakin. Sojojin Rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar Ukraine, a cewar jami'ai. Kana wani jirgi mara matuƙi na Rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban. Sojojin na Rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka 11 a cikin wasu yankuna hudu a fadin kasar. Sojojin saman Ukraine sun yi ikirarin kakkabo dukkan makaman.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. A wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Hussein Muhammad da Alhaji Gado Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i, inda za su yi nazari kan ayyukan 'yan jarida da batun take doka a Ghana. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas.
Za mu duba matsayin da ƙasar Ghana baicin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu. Darajan kasar Ghana kuma ya yi kasa in ana zancen yanda ake ma'amala da 'yan jarida. 'Yan jarida ba gaira ba sabab suna aikinsu salin alin a duke su. A ƙarƙashin wannan gwamnatin, darajan wato kasar Ghana wurin kula da mutunci da darajan 'yan jarida ya yi kasa. Ku ne masu mulki har yau, ko kana son kai ka fara wannan abin nan? Ba tabbata.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, nan jam'iyyar Movement for Revolutionary Change, that the Movement for Change. Magan da ka kawo gane yanayin kanda 'yan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independent in kansu. Wannan kowane government ya kamata a blame ta. Ba a blame one government. So successive government ka zo gana duka 'yan jarida sun yi abin gani, sun yi abin a taba musu, kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba, mish ya kai ka court, ko ba haka ba. Ai lokacin NDC ko mun gani a Jubilee House, Sabafia ya kama ɗan jarida ya kakkar kameranta ya bubbuge ta. Kowa ya gani ya zo duniya wannan lokacin NDC mai an kai ba ai komai ba. Haka MPP kuma ya zo, dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba.
Ai abinda bai dace ta wulakanta ɗan jarida sai muka lura salon mulkin NDC bai dace mana ba, mun sauke shi don muna so ka samu gyara. Sai gwamnati sabon da ka kawo sai shi kuma ya zo yake wannan abin nan, ka ce ya dace?
Sai sa muka ce da MPP da NDC a yi watsi da su a kama Movement for Change, mu za mu kawo sabon salo. Ina so in gwada maka kaman abin ruwan dare ga magari ne, ruwan dare ga magari da NDC da MPP duka, kowa na da laifi ga wannan matsayi. To mu ne mun ka zo a wanke muke, muna haske kamar watan 15, mu muka ce mu yanzu mun hito a zabe mu, in mun zo an ga sakin yanayi.
Nazir, kaji batun 'yan jarida da yadda irin kisar da aka yi ma wasu har yanzu ba a neman musu haƙƙinsu ba, me za ka ce akan wannan?
Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, Daraktan Sadarwar Jam'iyyar NDC a bangaren Zango. Ina jin tunda aka kafa Fourth Republic, demokratiya cikin Ghana na fudu, ba mu taba ganin ayi wadakanci, ayi zamba, ayi kisa, ayi banna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nana Addo da Bawumia. Banna kan cewa take doka, inda abinda doka ya nuna a take dokan a yi son zuciya, shine bannan. Na farko, ba Ahmed Suwale kawai shine wato ɗan jarida da yake ya fuskanci kisa ba. In mun tuna a ofisin wato MPP dan kansu, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, a gama ɗan jarida a duke su, a kwace kamarorinsu, su komo su ba da haƙuri a komai kuma su sake yi akaran. Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Akwai ɗan jarida ake kira Manase Azure, wanda yake shi ma ya kokarta kwarai cikin bayyana cin hanci da rashawa na aka boye. Ya bar garin nan ya gudu a zamanin Nana Addo da Baumia a gwamnatin MPP. Me yasa yace wai yana tsoron maransa saboda yaga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa. Ba a taba samun gwamnati wanda za a samu dan gwamnati yana cikin gwamnati kuma dan majalisa ne ya tace tsayin daka ya fito kiri da buzu yace wai a yaki wani dan jarida ba sai a gwamnatin Nana Dogara Baumia. In ka duba kire da Japan irin maganganun da yi kan wa'ansu ɗan jarida. Yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida wato Anas Arbiyau Anas wato aikinsa ya bunƙasa duniya duk baki ɗaya ana ganin irin aikinsa. Ko shugaban ƙasanmu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen Ghana alkawari zai yi amfani da irin yanda Anas ke aiki wurin cin hanci da rashawa. Yau shi Anasin ya bar gari kaf gaba daya sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin Nana Dogara yazo an matsa masa an matsa ma duka wanda yake zai kokarta yayi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba daya ba ba biyu ba
sa mai sala ya yi gwamnatin ku ta yi tsana sala ne ya kuma mataki da ku
akai tsaye samu zo da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka cike shugabanmu His Excellency John Dramani Mahama ya yi wannan alkawari kai tsaye za mu yi zurfin bincike saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan su na cikin gwamnati ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an aje su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganan da kuma yanda abin da ya kamata a yi
za mu koma wurin Gado Fusiga akan wannan batun
sunana Alhaji Gado Fusiga na Fadama da farko sai Bature yake na hukunsa yo ina jin ana batun wai Ahmed Sule dan jarida an kashe shi ya zama ma NDC headache suna magana kuma abokin nan mutuwan shi ba wanda dai ke kaman ya ji dadin abun da ya happen wani abu ne kaman accident ne yo ana cikin binkisen wanga ba wai maganar yayi algobe akwai wadanda to yanzu shine nake jin wannan magana baban Kobuna Japan Supreme Court abun ga jaji ne baban Kobuna Japan mutun ne ya sa aka sa bindiga kalbe shi make tana Supreme Court tana shayar da anta an sa an halbe ka fadi wannan magana yes to shi yasa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu baramawa bane su ba mutane bane spring ko don shi ba hukuncin wannan soja nake ba wanda aka kace nike lissafi su in ya kai wurin hukunci an ke don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ni fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fit da rai muke yi ko ba haka ba sai nake in yake muka kai ga ubangiji wato za ke don saboda Rollins ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan to shine wanga kuma bal ma ubangiji amma abunda nike kewa ne His Excellency Nana Ado ina cikin kwararrun da suka demonstrate kan batun kowa ya samu inkinsu cikin kasan gananga da wani dan jaridan da ake kiran shi Kosi Pratt an yi wani demonstration batun waransu wai kuma preku duka na tama kuna da labari ai kake don saboda kana kai jam'iyyar NDC yes siyasa abunda nike fadi ne to abubuwan nan da kake ganin ga ana cikin fama amma kan ke wadan gabu amma wane ne ya kawo wadan ga kice-kice NDC sun fara tun soja har suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai makanki ba
Alhaji Muhammad Nazir Said in an yi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa aka yi bincike aka samu Amedeka wanda yake shine aka samu wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu Amedeka wanda yake an kuma aka da aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan Amedeka da aka yi ma hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mu da yace wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci
so mu ba masu kakwada na ke tare da mu dama cikin minti biyar wanda ke da wani tambaya da dai makowan ɗaya cikinsu.
Na gode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama yana batun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts ga million light to na nado dan ku akufado da ba mu ya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu ya stable alhali muni da kai duka mun san ka muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light
da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dologo zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma a shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misira. Masu tambayar na saurare da masanin tarihin ƙasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar Masar da Sudan waɗanda dukkanin su ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da Larabci.
Kamar da mai bayani a masu sauraron mu Bala na Yashi Lakwaja da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro, to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani. Wasu za a iya gano su ta littafan tarihi, wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama. Duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ka ce ba.
Sheikh, da ka ce Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne, wato ba
haka
fari ba sosai kamar Larabawan da muka sani a yanzu. Shin Larabawan sun zo sun tarar da baƙaƙe ne a Misira?
To abin da yake faruwa shine, idan aka ce Misira din a lokacin ba hada ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkinta ba. Misali, kaga akwai Kiddawa, akwai Yahudawa, akwai kuma Larabawa, akwai kuma su mutanen Nuba. To kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa. Kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba, saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba. Amma bayan haɗe su da aka yi, suka dunkule suka zama ƙasa guda, to mata yaren jaye da kuma wadda duniya ta fi sani sai ka iske su bilmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko kuma wasu mutanen, da haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin. Alhali kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki, ba Misiri a yanzu haka, kun ga dai abinda Fir'auna ya yi ba abu ne wanda yake mai kyau ba, wanda kowa ya san wannan a dukkan littafan da Allah ya saukar. Amma su mutanen Misira idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari, sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina, ma'ana su ne jikokin Fir'aunoni da suka gabata. To kaga kenan Fir'auna din kamar sunan sarauta ce, akwai Fir'auna wane, akwai Fir'auna wane,
wato akwai nagari kenan
da zamanin da aka akwai nagari cikin Fir'aunonin, akwai kuma mugu irin shi wannan Fir'auna
wanda aka yi
kware da gaske. To saboda haka tsarin nasu yake.
To Sheikh, watakila masu tambayoyin nan za su so su san ya aka yi har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan baƙaƙen ne da ƙirƙi ma ka bambanta su da wani ɗan Najeriya ta fannin fatan shi, ga dai yana Larabcin sosai.
Ai abinda mai bayani kenan, za ka iske yanzu haka mutanen Nuba, Nubia na ƙasar Misira, wanda tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin baƙaƙe a duniya, wadda zuriyarsu ne har yanzu a wannan yanki ɗin. Kuma su ba su da wata kasa bayan wannan sannan kuma ba su taba zuwa wata kasa ba bayan wannan sai dai a zo a same su to kage kenan su ɗan kasa ne ko kamar kowane ɗan kasa kuma in suna maka larabci abin zai bata mamaki tunda ba su da wani harshe daga harshen su sai larabcin wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma nubanci ya haɗe harsunan su to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu sannan ba wai a nan ƙasar Misra kawai ba har ƙasar Sudan akwai jibalin Nuba wanda su ma jibalin Nuba din da wannan Nuba ta Misra wato Nubia din kuma waɗancan wato kusan al'adun su guda ne yaren su guda ne da makamantan su wanda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro wanda ya shafi biki da makamantan su wato in kaga yadda ake fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi bai da abin da zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin Najeriya ne bakake ne masu yi amma ba Hausa suke ko kuma yarbanci ko yamuranci ba yaren larabci suke yi amma wajen al'adu da sanya kayayyaki da kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi to kusan baka bambancewa na kabilar Nuba da kuma kabilun bakakin fata namu na Afirka ta Yamma.
Ka ba da misali da Muhammad Wardi shahararren mawakin nan kace banda larabci suna da wani harshe da ba
shi Khalfawi ne shi Khalfawi ne shi kuma mutanen Khalfa su kuma mutanen Khalfa kamar yadda na yi bayani juz'in su wato ma'ana yankin su yana Sudan yankin su yana Misra dan haka kamar misali Bahaushen Najeriya ko Bakatsinan Najeriya da Bakatsinan ainihin Niger
haka
kaga ba abin da zaka bambanta su
tsaye
ne ba abin da ya raba su illa mulkin mallaka
haka
to haka su ba waɗannan kabilun suke a wannan yanki gaba daya
amma wannan harshe nasu na dan alaka da larabci koko dai ya abin yake ne
alal hakika na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu amma gaskiya na mance a yanzu amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da larabci
eh ko Allah
bai da wata alaka da larabci
yawa
kuma in ka duba koda a larabcin zaka samu a gargalance a larabcin gargaliya zaka iske misali na Libya ko na Misra din ko na Sudan akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban misali kamar ruwa kaga wasu za su ce maka moya wasu za su ce maka alme wasu za su ce maka me to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi
duk a Sudan din koko daga Libya zuwa Sudan zuwa Masar
zuwa Misra har zuwa Sudan gaba ɗaya
eh ko Allah
to wannan har ya gangaro zuwa Chadi zuwa su kasashen shuwa Arab da nan Najeriya da kuma ainihin tsallaka ta bangaren Niger wanda suke iyaka da Algeria da kuma Tunisia da makamantansu su haka abubuwan suke gudana
to shi duk da bai cikin tambayar su ba mamaki su so yin wannan tambayar akwai masu alakanta wasu daga yan arewa da Masar musamman Hausawa ko Shuwa Arab shin akwai wata alaka tsakanin bakaken Masar da wasu daga arewacin Najeriya ko wani abu haka
ai kware da gaske akwai alaka wadda tana yiwuwa ta iske wata zuriya a arewacin Najeriya wacce kakanninta na shekara 100 ko kuma shekara 200 ko fiye da haka asalin su daga Misra suka taho to akwai su irin waɗannan da yawa sannan kuma alakar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka. Na farko, imma sun zo yada addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi sayan bayi, saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi, sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kuɗaɗe da kuma gishiri wanda ke nan da makamantansu, da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale, kamar misali zuwa aikin haji. Wadda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga ƙasar Najeriya da Niger da kuma Ghana, to a duniya babu wata ƙasar da ake da yawan Hausawa kamar Sudan. Ba kuma Hausawa kawai ba, da bare-bari da zabarmawa da ainihin su Hausawan da Fulani
duka
gaba daya suna zaune a ƙasar Sudan. Wadda da yawa idan ka tafi ƙasar ka shiga lunguna da ƙauyuka, za ka tarar da akwai garuruwan da asalinsu daga Sokoto suke, irin su Mayurno, wato Mayurno sai ake kiranta Mayurno a jihar Sinnar a ƙasar Sudan. A garin ba kowa ke jin Hausa ba, ana Hausa amma akwai Larabci da Fulanci. Amma in ka gansu a zahiri, in ba yaren suka yi maka ba, ba za ka taɓa cewa ba Larabawan Sudan ba ne, kuma Larabawan jajaye, saboda Fulani ne, sannan kuma suka saje da mutanen gurin, sannan kuma ba wai kakanninsu ba, kakannin kakanninsu ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin. Sannan in ka tafi garuruwa irin su Kasala, ita Kasala din nan wata babban jiha ce a cikin jihohin Sudan, wadda in ka tashi daga birnin Khartoum za ka tafi zuwa Port Sudan, wato ma'ana bakin ruwan Bahar Maliya. To wasu ƙabilu ne a gurin Adrop, ana ce musu Adandawa, su Adrop din nan. To su kuma waɗannan ƙabilun su kuma su ne suke a ƙasar Asmara, wato Eritrea kenan, da kuma ƙasar Ethiopia, da kuma nan ƙasar Sudan din. To amma duk da haka, abin da zai baka mamaki, akwai Hausawa a cikinsu. Kuma su ɗin wannan ƙabilar ta Adandawa ba wai Larabci suke yi ba, su ma yarensu suke yi, amma Larabawa ne in ka gansu. Amma a cikin Larabawan yarensu daban, al'adarsu daban, kai hatta tufafinsu daban, ba jallabiya suke sawa kawai irin ta 'yan Sudan ba. A'a, wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen Asmara, wato ma'ana mutanen Eritrea, da kuma wandonsu buje da suke sawa, yana da bambanci da kuma na Sudan. Sannan suna sa wata baƙar farmala, sannan suna barin gashi ba sa aski, kai wasu ma wadda al'ada ta shiga jikinsu ko wanka ba sa yi. Sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne, su za ka iske ko ka rinka gani suna wasa da takobi, suna tsalle, suna wasa irin da takobi. Akwai wasu ma ƙabilun wadda suke su kuma alaƙar su ba da waɗannan ƙasashe na mu Afirka, Ethiopia da Eritrea da mai bayani ba, su alaƙar su alaƙa ce da suke da ita da ƙasar Saudi Arabia. Su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar ƙasar Sudan, ta yi kama da jallabiyar ƙasar Bahrain, kuma ta yi kama da jallabiyar ƙasar Saudi Arabia. Sannan rawanin da suke ɗaurawa, taurinsa yawanci ja ne irin na ƙasar Saudi Arabia. To kuma kaga su ma dangin su kenan, da al'adar su, da ƙabilan su, da makamantansu. To haka dai abubuwan suke.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni Ibrahim Ka'al Masih Garba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban tawagar 'yan wasan ƙasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da buƙatar su cewa kada a cira tutar Isra'ila a kusa da nan Iraki a lokacin wasannin Paris. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar maza ta Iraki ta lallasa Ukraine da ci 2-1 a birnin Lyon a ranar Laraba, kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci 3-1 a yau Asabar. A wata sabuwa kuma, kwamitin shirya wasannin Olympics ta ƙasa da ƙasa ta nemi afuwa a ranar Asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin buɗe gasar wasannin Olympics a birnin Paris, inda aka yi kuskuren gabatar da 'yan wasan Koriya ta Kudu a matsayin na Koriya ta Arewa. A yau Asabar, ma'aikatan tsaron Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a Gaza, inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. Tana mai cewa tana shirin kai farmaki a kan mayakan Hamas a Khan Yunis da wani ɓangaren Muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.